أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان منفرقو أجيا ليغا وطن رمضان من تتونا أكن آيوين دموك جمالا ياكرن تامنا. A yau biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 12 ga watan uku a shekara ta 2024, a wannan masallaci na Galadenci a birnin Kudu a jihar Jigawa za mu tashi yau kamar da muka jima ya karanta qaulullahi ta'ala man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Kafin nan abin da muka tattauna a jiya daga cikin fa'idoji da za mu ɗauka dangane da faɗin Allah maɗaukaki faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Daga cikin fa'idoji na farko akwai wajibcin yin qitali fi sabilillah, saboda umarnin da ya zo ya annal asla fil amri alwujub. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajjaha magana zuwa gare shi faqatil fi sabilillah, wannan ya nuna wajibi ne sai idan an samu abin da zai kawar da shi daga zamansa a wajibi zuwa mustahabbi. Malamai sun yi sabani dangane da wannan umarni da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin jihadin na talab ne koko na dafi? Jihadi iri biyu ne, akwai na talab akwai kuma na dafi. Talab shi ne kai za ka nema, kai ne on the offensive, kai za ka kai hari saboda ka tabbatar da manufarka. To shin jihadi an ba da umarni da shi mutlaƙan ya zama koyaushe a halin ƙalab ne ko kuma a wannan siyaƙin, ko kuwa sai ya zama na daf'i? Daf'i shi ne kana zaune a garinku da kai da al'umma, sai a kawo muku hari sai ku tashi ku kare kanku, shi ne ma'anan na daf'i. Yawwa, to wannan umarnin da Allah biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne? Al asali kawar da zahirin lafazi daga amfaninsa na zahiri ana yin sa ne idan akwai dalili. Idan ba dalili aka samu ƙuru-ƙuru ba, to asalin abin da yake nufi na talab ne, kamar da wasu malamai suka rinjayar cewa jihadin a tashi a ja hankalin mutane su zo su yi musulunci ko su zama ƙarƙashin shugabancin musulunci. Wannan abun idan akwai ƙudura, to umarnin da aka bayar a nan na talab ne ba na dafi'i kawai ba. Haka misali cewa kullum jihadi ba a yin sa sai idan an taɓa ku sannan ku kare kanku, a kullum a kowane hali ba haka ba ne. Yawwa, akwai inda indai da ƙudura da ƙarfi, to ma'anarsa shi ne a yaɗa addinin musulunci. A yaɗa addinin musulunci idan akwai wani ƙarfi da ya tsaya a hanya da ya hana, to in akwai ƙudurar yaƙarsa sai a yaƙe shi, saboda litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma kuma kowanne da tsarinsa da dokarsa da ƙa'idarsa. Mun sani ba shi jihadi ba aikin ɗaiɗaikun mutane ba ne, ko ba individuals ko shugaban wata unguwa ko shugaban wani masallaci ko shugaban wata ƙungiya. Misali ya ce to jama'a ku tashi kowa ya ɗau makami za mu je jihadi, ni ne na ɗora muku. Babu wannan. Jihadi aikin shugabanni ne. Yawwa, in babu ƙudurarsa to sai a yi abin da za a yi na yaɗa addini gwargwadon iko. Amma dai wannan ayar da sauran ayoyi da suke magana a kanta, jihadi akwai na talab, ba a shafe shi ba. An gane? Wannan shi ne zance mafi hujja cewa kar za ka ji wani yana cewa ai yanzu jihadin talab an shafe shi, sai dai kawai mutane suna zaune an kawo musu hari su kare kansu. To zance mafi ƙarfi na malamai shi ne akwai jihadin talab. Amma kuma sawa'un jihadin talab ɗin da kuma jihadin daf'i, to kowanne ana yin sa ne da me? Da ƙa'idarsa. Ka iya cewa na daf'i na kare kai wani lokaci zai zo ba da kintsi ba, don ba za a zo a ce shikenan sai ku zauna a zo a rugurguza ku a yi ta kashe ku, sai shugaba ya ce to ku tashi man kowa ya nemo makami, kafin a je gunsa ma shi kila ma an kashe shi shi kansa. To wannan dai shi ne zancen wannan. Illa mu gane cewa shi jihadi, ko da mun yi zancen na talab ake nufi a nan, to ba maqsudin talab da ai kuna da fahimta me nake nufi na ce talab din ko? Yawwa, shine abin da za ka yi don neman wasu wanda ba kai ba ko ba ko ba su dawo su zama irin ku ko su zama ƙarƙashin ikon ku, ma'ana in ba musulmi ba ne su yadda su musulunci, in ba su yadda ba su zauna ƙarƙashin ikon musulunci shine su ba da jizya. Mun gane wannan shine na talab. Shi kuma na daf'i shine tunkuɗewa, ma'ana in an kawo muku hari ku ba da kariya ga kanku ku tsare kanku. Wannan ya tuna mun wani abu. Yanzu ku duba a tsarin duniyan nan gaba ɗaya, tunda aka yi World War, galibin ƙasashe in suka yi a sojojinsu da suke da su, ana kiran za ka ga an yi ministry. Ministry mai ake kiranta? Ministry of Defense. Saboda nuna kowace ƙasa tana nufin ba shirinta ne ta kaiwa wata hari ba, sai dai ta ba da kariya ga kanta idan an kawo mata hari. Banda ƙasar Isra'ila, wannan ƙasar ta Yahuda, su Ministry of War suke da ita, ba defense ba. Saboda su kullum they are on the offensive su kai hari, not on the defensive su kare kansu. Kun gane su yaƙin zancen nan. Allah kyauta. To a musulunci, ko da offensive ɗin aka yi, ƙa'idar ita ce ba a yin jihadin don tilastawa mutum ya zama musulmi. Ba magana tilasti ba ce, saboda Allah madauki ya faɗa la ikraha fid din, an gane? Amma lalle a bar wa musulunci kofa ya sake shine ma'ana, ba takura shi, ba hana shi yancin, ko babu hana yancin yin sa. In akwai wasu da aka hana su yin addini, to a ba su dama su yi addinin su. In akwai inda aka hana ai wani abu na musulunci, an takura shi an matse shi, to a fakkin wannan abun, ma'ana a bude shi a farke wato takurin da aka dora wa musulmi. Duk wannan manufofin suna cikin manufar jihadi, domin idan mutum ya zo aka yaƙe shi a ce ko ya musulunta ko a kashe shi, in ya musulunta don tsoron kisan, la'alla ya zama ba da ikhlasi ya yi ba, ko ba haka ba ne? Yawwa, to shi kuma musulunci Allah saboda tausayinsa ya fi son mutum ya musulunta zuciyarsa ta amince ta yadda. Shi yasa magana la ikraha fid din, ko da a halin jihadi tana, an fahimci abin? Yawwa, Allah bai bada umarni haka. Sannan kuma Allah madauki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini, yanzu kai zaka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mini? Yawwa, ga kuma fadin Allah kamar yadda ambata la ikraha fid din. Sai dai me ake yi in ana yin jihadi talab? Shine li an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, ya zama kalmar Allah ita ce mai saitara. Yawwa, ko da mutum yana zaune cikin kasar musulmi, shugabancin musulmi, in bai ga dama ya ce shi bai ga damar yayi musuluncin ba, amma za a bashi kariya ƙarƙashin shugabancin musulunci, zai mi ƙauya ga dokokin da suke wurin, ya zauna kuma lafiya, wannan ba matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗanda ba musulmi ba a Madina, ko ya zauna da Yahudawa, kuma suna Yahudancinsu, suna addininsu, suna shiga wurin bautarsu suna yi, ba wai tilas ne shi musulunci har abada baya zama da wani addini ba, ba haka ake nufi, an gane abu? Yawwa, saboda me so ake kowa ya zama ya musulunta da ƙashin kansa, shi din ya zaɓi, kamar da muka yi magana jiya, ko idan Allah ya so da sai halaka al'umma da mu'ujiza a aiko mala'iku, kuna ganinsu yanzu, ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'iku suka taimaka a yaƙin Badar, ai kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya san akwai su, shi yake gaya wa sahabbai, sahabbai sai dai su ce sun kai hari, wani ya ce ya kai zai kai hari, sai ya ga kawai kafin takwabinsa ya taɓa abokin gaba, kan abokin gaba har ya faɗi ƙasa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai mala'iku ne suke taimaka muku. To ka ko kowannan abun al'umma tana nan a matsayin bata ga wannan abun ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ba da labari, wannan mu'ujiza ce da Allah ya so sai ya bada dama a gansu. To kuma da a ce mutum an bashi damar ya ga mala'ika ko mumini ne, shi wani rudewa zai gaba ɗaya ma ba zai yakin ba zai tafi ba, ko ba haka bane? Yau to amma saboda hikimar Allah sai boye, kuma saboda babbar hikimar shine kowa a bar shi ya musulunta da zaɓin kansa da raɗin kansa, kamar yadda kuke cewa a Hausa. Allah taimake mu. Wannan kenan daga cikin fa'ida ta biyu ta waccan aya da muka karanta, wajibcin ikhlasi, wajibi ne duk aikin da za a yi, sawa'un jihadi ko wa'azi, da'awa, ciyarwa, ilmantarwa, ko meye, to a yi shi don Allah, a yi shi fi sabilillahi. Kalmar fi sabilillahi lafazi ne shar'i. Yawwa, Allah maɗauki ya ambace shi gashi a wurare, ma'ana a addinin Allah, a hanyar addinin Allah, a neman yardar Allah, a neman ladan Allah, a yi shi domin a kubuta, a yi shi domin Allah ya karba ya bada lada. To wannan ya zama ita ce niyyar da take zuciyar mutum. Duk wata hanya da ba domin Allah ba, to sabilut taghuti ne. Allah madauki ya ambata, ko walladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan. Yawwa, to kun ga ashe duk wanda ba dan Allah yayi jihadin sa ba, to dan waye? Dan shaytan ne. Malamai suka dubi motives da suke sa mutun ya fita yaki, sabubba, dalilan da suke angiza mutum ya fita a yi yaƙi da shi. Akwai na farko shi ne wannan yi don Allah, mutum ya fita ne fi sabilillah. akwai wanda kuma yake fita hamiyatan dan kishin kabilarsu ya fita ne saboda an taba kabilarsa to wannan shi ma laysa fi sabilillah duk wanda ya tafi yaki saboda bada kariya ga fulani duk wanda ya fita yaki saboda bada kariya ga hausawa duk wanda ya fita yaki saboda ya tsare yarbawa ko ya tsare nyamurai manufarsa kenan ba taimakon addinin Allah ba to fitarsa qitali laysat fi sabilillah innama hiya fi sabilil hamiyati allati tahammalaha akwai wanda yake yi shaja'atan yana nuna gwarzanta ne ai yau ana yaki shi kuma mai sha'awar yaki ne sai ce bari dai yau mu je mu nuna wa ƴan maza mun fi ƙarfin su to ba shi da ladan koko in dai dalilin fitowarsa shine a ga cewa shi namiji ne to ko ya mutu ba shahidi bane saboda abin da ya fito da shi daga gida me ya nuna wa ƴan maza to kuma ya nuna musu shi yasa ƴan uwa musulmi duk zancen da za a yi a kowane yanayi in aka ce a yi maka nasiha akan wani abu to babu nasihar da ta kai a yi maka ka gyara niyyarka ko ka kyautata kai dan Allah wallahi kana tsammani aikinka kayi mai kyau kila ma kana murna sai gobe kiyama Allah ya nuna maka cewa abun ba haka bane kuma ya zama a rana ce wadda ba ka da damar dawowa ka gyara shi yasa tun yanzu duk wani wa'azi da za a yi akan ikhlasi wallahi ba makara ba ce kuma ba ɓata lokaci ba ne ba babu zancen ka ce yo ayoyin ikhlasin da hadisan ikhlasin ai duk mun san su mun haddace ai ba rashin haddace take sa ai ma wa'azi ba ko fa zakkir in nafa'ati dhikra shi yasa ake kiran abun dhikra dhikra ba dan baka taba ji ba a'a saboda fadakarwa ce tunasarwa don haka in aka ce ai maka nasiha akan gyaran niyya kar ka samu damuwa kace a hadisan ne baka sani ba ake so a karantar da kai a'a lalle kana buƙatar a koyaushe ka jaddada niyyarka ramadan ya shigo kai niyya mai kyau bana ina so in zama mutumin kirki ya Allah ka taimake ni wannan ramadan din da ka wajabta ina amsawa in yi domin ka kuma ya Allah ka taimake ni ya zama abinda zan ji na alqur'ani ya taimake ni wajen gyara halina wannan niyyar in ka shigo ramadan da ita fa sai ka ga yadda Allah zai taimake ka ba abun wasa galibi mu ayyukan muna yi ne afawiyan kawai saboda dai mun yi mun shigo masallaci galibi ba kowa yake da hudurun nafs zuciyarsa take halarci a sallar yana so ya gyara alakarsa da Allah ya ji cewa ma shi a gaban Allah yake ya ji yana neman gafara yana neman afuwa ya Allah ka sa wannan sallah kamar yadda ka faɗa a Qur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ni kuma gani ina alfasha ina munkar ya Allah nayi wannan sallah a gabanka ya Allah ka taimake ni ka raba ni da alfasha wal munkar sau da yawa ba ma yin wannan me fa'idar har yanzu in kana zikiri ka riƙa tanwi'i in ka karanta wannan zikirin yau gobe ka karanta wannan in dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau wannan addu'a kai wannan gobe kai wancan saboda tana taimaka maka wajen hudurul qalbi zuciyarka ta zama tana nan tare da kai da haka dan uwa kullum ana so a dora ka akan hanyar ikhlasi ba ana nuna maka baka santa bane akwai kuma wanda yake yana fita jihadi saboda ya rabu da wahalar duniya talauci yayi masa yawa tsananin rayuwa kunci ko wata cuta Allah ya jarrabe shi da ita kuma yana ga rayuwarsa shi ke nan shi da cewa ya ji daɗin rayuwa babu waraka a cutar ya rasa mai taimako an mai da shi gurgu yanzu ya zama makaho baya gani irin waɗannan abubuwan sai mutum ya ce shi da ma mutuwa ce ta zo kawai sai ya ji an ce a fita jihadi sai ce wallahi mutum bari ya je ma ko ya huta da wannan rayuwa to shi ma ba shi da lada a duk abin da aka yi a wajen jihadi saboda me ya fi da shi so yake je ya rabu da rayuwarsa saboda yanzu wannan rayuwar baya santa wadda Allah ya dora shi a kai da ya juya ya kintsa niyyarsa ya Allah kai ka dora min wannan jarabawa ya Allah wannan cuta ba dan kaga dama ba da ban same ta ba ya Allah ina roƙonka Allah ka yaye min ita Allah ka bani ladan hakurin da nayi akan wannan cuta da ta same ni to sai kaga Allah madauki ya karbi abin da ya ambata kuma sannan sai ya biya masa bukatarsa ya ɗan uwa mu kiyaye niyyar mu kullum muna zancen wannan mukan tuna wannan hadisi dai na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya ruwaito farkon mutanen da za a rura wutar jahannama da su mutun nawa ne mutum uku na san na bar wannan zancen ma haka duk kun san shi ko kun tuno su ai mutum uku amma saboda yayi mun amfani ni ma zan nana ta na farko mutumin da Allah madaukaki zai tsaye da shi gaban sa sai tuna masa ni'imar da ya bashi yayi masa ni'imar haddace alqur'ani ya bashi ilimi sai Allah ya tuna masa wannan ni'imomin ba mu muka yi ma kaza ba sai ce iya Allah ka bani kaza ka bani ilimi na haddace alqur'ani har na koya wasu ma qur'ani na koya musu qira'at na koya musu hadda sun haddace a wurina na ilmantar da su sun zauna a gabana na koya musu littafi kaza sun sauke na koya musu littafi kaza sun sauke ba su san kaza ba ma sai da na koya musu kaza da kaza duk kuma nayi ne dan kai sai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne don a ce maka malami kuma masu fadar sun fada wannan abin da ka nema kuma kai aikin domin sa ka samu kayi ne don mutane su ce ah wani ai masha Allah ai ba wanda ya kai shi karatu ji hadda mai karfi ji basira ji zalaqal lafazi to wannan abin lokacin da kake karatun abin da kake so mutane su fada kenan wallahi iyalan zai tsaya domin shi Allah yana amfani da zuciyarka ne sai ce ƙarya kake kai ma kuma ka sani to a lokacin da kake rayuwar duniya kayi ne don wannan abu sai Allah ya ce wa qad qil kuma an fada shikenan sai a umarni a jefa shi wuta akan me akan fuskarsa ala wajhihi za a sa shi ranan da aka ga fuska tana tafiya ba kafa ba a haka zai shiga wutar jahannama a kaskance na biyu shi ma Allah zai kira shi ya nuna masa ni'imomin da ya masa ya bashi dukiya ya bashi kaza sai ce ya Allah ka bani dukiya kuma babu wani abu na wujuhul infaqi hanyoyin bada dukiya da taimakon addini sai face na gina makarantar islamiya nayi kaza na taimakawa malaman addini sun yi kaza da kaza na gina masallaci na biya wa mutane kaza sun yi aikin haji kwaye duk sai Allah ce ƙarya kake kayi ne domin a ce kai mai kyauta ne kayi don ka burge mutane kuma waɗanda ka burge su sun burgu sun faɗa faƙan ƙi shi ma haka za a ce masa an faɗa to tunda kayi ne don a faɗa kuma an faɗa ina ce burinka ya riga ya cika a nan dai kuma gaban Ubangiji to baka da komai sai Allah gaya masa shi ma a je a sa shi a wuta na uku shi ne wanda zai mutu a wajen jihadi sai ya Allah ka bani ƙarfi ka bani basira ka bani kaza da kaza kuma na iya yaƙi dabarun yaƙi duk kuma na je an kashe ni a filin yaƙi na yi shahada gani na zo gabanka sai ce ƙarya kake ka fita ne don a ce maka gwarzo kuma mutane sun faɗa amma a nan baka da komai wallahi ko wannan hadisin ya isa ya sa mutum duk lokacin da zai wani aiki ya tuna cewa da ya yi hasarar wannan ladan gara a ce bai yi ba ka saurara ka nutsu ka kintsa niyyarka kafin ka fara aiki ka tuno dan me zan yi kaza to ka gyara ya zama cewa dan Allah za su yi sawa'un farilla ne wannan abu ko mustahabbi ana fahimta farilla ne wannan abu ko mustahabbi duk abin da ake bada lada dama abin da ake bada lada a kansa me da farilla ne da mustahabbi babu lada akan mubahi ko mubahi duk abin da yake an ce maka halal ne da cin tuwonka da sauransu babu lada akai amma za ka iya samun ladan in ka canza niyyar me yasa ka ci abincin nan idan ka taimaka ka samu ƙarfi kai ibada ne sai ka ga wannan aiki naka na cin abinci duk da al'ada ne ya koma ibada to in dai abin nan yana nan a farilla ko mustahabbi to kafin ka fara shi ka gyara niyyarka ka yi tunanin cin abin nan da gaske don Allah za ka yi koko ba dan Allah zaka yi ba. In akwai wata niyya a cikin zuciyarka na neman yabon mutane da gyara da rera karatunka ko a sallah, kana son ka burge mutane, Allah ya kyauta. Kana son mutane su ji cewa kai wane fa masha Allah, ko zaka musu habaka ya zama tunaninka dukiyar da za a samu da kuma abin da zaka samu na yabo daga bakin mutane. To akwai tuhuma a niyyarka, duk abin da zaka yi na abin da yake alheri ne, lada ne Allah zai baka, to ka zauna da Allah ka nutsu, kaga ka gyara niyyarka a ciki kafin ka fara shi ko menene. In ba haka ba sai zama kayi kuma kayi hasarar ladan, ka sha wahala, mutane masu yabo kuma daga sun ga wanda yafi ka sun koma yaban su kansa sun manta da kai, ko ba haka mutane suke ba? Shi dan adam ba shi da gwani tabbatacce, duk yadda mutum yake burge ka wata rana sai ka ce kai wani ma fa ashe yafi wani, shikenan kuma an aje ka. Don haka duk abin da kake so a faɗa bai amfani ba, gara a ce ka nema agun Allah, ko wasu sun fasa yabon su na Allah yana nan, tunda shi dama kai ne ibadatan Allah kuma la yudhi'u ajral muhsinin. An gane? Allah ya samu dace. To daga cikin wannan akwai masu yi kuma don riya, kamar da muka ambaci wannan hadisi ya wadatar ba sai mun nanata wani abu ba. Don haka menene kowanne kitali ne zai zama fi sabilillahi, shine duk wanda ba wannan ba, ba kuma wata manufa ba, sai domin Allah. Don haka kada ko da jihadin za a fita ko me za a fita, ka gyara niyyarka ka yi don Allah. Abu na uku daga cikin fa'idoji a wannan aya, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Daga cikin ma'anoni ko fa'idoji masu kyau a wannan aya shine babu wani da Allah yake rataya shiriyar mutane akan kansa cewa wajibi ne sai ya shiryar da su. In akwai wanda zai, wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah bai sa masa wannan ba, shi ya shiryu kuma ya fadakar. Fadakarwarsa cika saƙon Allah ne a matsayinsa na manzo, wanda kuma ba shi ba kamar daga cikin malamai, to abin da zai yi na fadakarwa da ilmantarwa da wa'azi da dora mutane akan hanya zai yi ne don me? Don samun lada. To duk abin da zaka yi ko don samun lada, to baka buƙatar ka halaka kanka in mutane sun ki karba. An gane? Yawwa. Kada hankalinka ya tashi ka yi magana mutane sun ki karɓa. Ballantana a zamanin yanzu da Allah ya jarrabe mu da hanyoyin kwace mana lada, irin wannan harkar ta social media da duba followers, mutum ya yi wa'azi ya koma yana bibiyar mutum nawa ne yau suka gani, ransa yana daɗi in ya ga adadin da yawa, ran da ya ga adadin ba yawa hankalinsa duk ya tashi yana ta tunanin ko wani na ƙasu ne a fasahasa, ko balagarsa ce bata kai ba, ko haddasa ce bata fito ba, bai nuna gwanintarsa a ɓangaren kaza ba, shi yasa mutane ba su yi following ba. Wannan abin yana cikin abin da yake lalata ladan mai aikin da'awa. Lokacin da za ka kira mutane ko lokacin da za ka ilmantar, ka kakkaɓe zuciyarka daga tunanin masu following. Mutum nawa ne suka yi commenting, mutum nawa ne suka yi liking, mutum nawa ne suka yi kala da kaza, ba ruwanka da wannan. Wallahi da za ka kyauta wa kanka ma, da ka rabu da harkar Facebook ɗin sai watan Ramadana ya wuce. Ko a rayuwarka ma gaba ɗaya a ce ba ruwanka da ita. Saboda wannan abun zai shigar maka da irin waɗannan abubuwan, labudda, labudda, illa man rahimahullah. Sai wanda Allah ya ji kansa, babu wannan abun Allah bai jarrabe shi ba. Amma kar ka bari ka yi hasarar ladanka da Allah zai baka. Kuma ka tuna, ladan da fa ake samu na da'awa, wallahi babu ladan da ya kai shi. Duk abin da za ka yi, mai sallar dare ya tashi shi kadai ya sauke Alkur'ani a dare ɗaya ko biyu ko uku, ba zai samu ladan da za ka samu ba na ilmantar da mutane. In ka ilmantar da mutane, kullum ina gaya mana wannan, ko alwala ka koya wani, alwala ko ba ko ba ce. Yawwa, ina nufin a cikin ayyuka ko ita kadai ka koya wa mutum, to duk ran da ya alwala fa sai an baka irin ladan da aka bashi. idan ladan alwala shine a bayan mutum duniya irin duniyan nan a lahira a ajiye masa gida 50 na aljanna misali to idan mutum kowace alwala mutum yayi sai an bashi wannan kai ma sai an baka saboda kai ka koya masa to ina a ce ka koya mutum 100,000 kuma a ce dan ka samu wannan ladan agun Allah ka koya musu idan aka ce wannan mutum 100,000 kai ba dan Allah ka koya musu ba dan su yaba maka ne wallahi fa baka da ladan wancan abin ba za ka same shi ba kaga ashe akwai hasara fa wallahi ba karama ba ashe mai wa'azi mai ilmantarwa hankalinsa gaba ɗaya ya tafi akan cewa mutum nawa ne suka burgu ya iya burge su suka yi liking mutum nawa ne suka yi following mutum nawa ne suka yi commenting Allah ya tsare mu daga hasarar ladan mu a wannan fage kai hatta in ba su karba ba ka je ka kasa bacci duk an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'allaka ba'i'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kila zaka je ka halaka kanka saboda sun ki zama mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci hankalinsa ya tashi saboda ya kira danginsa sun ki karbar musulunci Allah ya ce ba ruwanka ka kyale su kawai kai ta kanka in an zo gobe kiyama me ake nema kai in ka tsira dama da kai da waye ne a duniyan ne ko dai iyaye da suka haife ka ko ko iyaye da ka haifa usulan wa furu'an ko ƴan uwanka zune hawashi to waɗannan sai kuma makota duk wanda ba wannan ba kowa a duniya yana shiga cikin waɗannan makotaka ce ko ƴan uwantaka ta addini ita ta hada ka da kowa to a hakan Allah ya ba mu labari gobe kiyama in an zo saboda tsananin halin da za a shiga ya kira abin yauma ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi to ka gaya min kuma waye rige da kanka za ka gudu ka bar uwa ka bar uba ko wata kansa yake yi to dan me za ka zo kana bata lokacinka ka hana wa kanka lada saboda kawai kana so mutane wai ka burge su su yaba maka cewa ka iya kaza ka iya kaza ai kai mai kokari ne ko sun burge ko ka burge su to gobe kiyama fa za su tafi su barka za ka gudu ka bar su kaga ashe ba su da amfani ba amfani idan ka yi wa'azi an yaba maka ba amfani a duniyan nan dan ka yi wani abu da za ka koya wa mutane ka samu lada a kansa a ce zuciyarka ta bar ladan Allah ta tafi gun wani dan ya yaba maka ko kuma ka cusa wani haushi haka duk wanda zai yi in raddi ne ba dan Allah zai yi don a shiryu ba a'a dan ya ba wani haushi jiya wani ya masa kaza shi ma bari ya ba shi haushi wallahi ba shi da ladan duk abin da ya aikata in yi awa uku in dai manufarsa ita ce ya ba da haushi ba manufarsa ya ce maki addini ba to shi kenan duk abin da ya faɗa ba shi da ladan a fi da Allah wasu irin hasara ce wanda Allah ba ruwansa da kowa sai wanda ya bauta masa yawwa kana san lada agunsa to kai domin sa wannan shine ma'anar faqatin fi sabilillah duk abin da ba fi sabilillah ba to fa huwa fi sabilit taghut Allah ya tsare mu Allah madaukaki ya ambata walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan ya fada wurare da yawa da ya so da ya sa mutane su zama al'umma guda da ya so da kowa ya shirya haka tunda bai ga damar haka ba ka kyale mutane mashi'arsa khalqan wa qadaran kamar da muka yi magana jiya ko daban shi abinda ya wajabta a yi shine kowa ya imani wanda bai imani kuma shi zai azabtar da shi to ka bar kowa da alakarsa da ubangijinsa kai kuma aikinka a matsayinka na mai karantarwa mai ilmantarwa mai neman lada ne akan karantarwar ba mai fardin ra'ayinsa ba ne dole sai an yi abin da ya fahimta in ba haka ba ko kuma dole sai yadda yake so abu zai zama in ba haka ba kuma duniya ta tashi aikin annabawa ba haka ba ne kuma mun ga yadda aka yi wa annabawa ko annabi Nuhu ya zo an ce masa mahaukaci ko ya ce musu shi ba mahaukaci ba ne annabi Hudu ya zo sun ce masa wawa ne ya ce shi ba wawa ba ne haka annabawa wannan ya zo kaza wannan ya zo su ce masa kaza duk su ce a'a mu aikin mu shine mu gaya muku sako daga Allah to ina fata ‘yan uwana ɗaliban ilimi da malamai masu wa’azi da karantarwa musamman a wannan wata mai alfarma da muke ciki, mu yi ƙoƙari don Allah mu kakkaɓe zuciyarmu daga dukkan abin da zai kuntuma wani baƙin ciki saboda kawai mu more, mu kuma kakkaɓe zuciyarmu daga burge mutane daga abin da za mu kintsa na karatu, mu yi shi domin muna so ne al’umma su fahimci Alƙur’ani su gane shi mu kuma mu samu lada. Wannan kaɗai ita ce hanya, babu raba ƙafa, ita kaɗai ce hanyar da za ka samu lada. Amma in dai ka raba ƙafa kana son yabon mutane da bibiyar mai suka ce a kanka don ka ji daɗi, to haƙiƙa akwai matsala a zuciyarka, kuma la'alla wannan ya zama sababin ka yi hasarar abin da kake so ka samu. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Daga ciki, mutum ya yi mura'atin kansa, kowa ya yi ta kansa, wannan kuma baya nufin ka rabu da ‘yan uwanka. Shi yasa Allah ya ce wa harridul mu'mini, ka gani? Yawwa, akwai naka ɗin yana nan, sannan kuma wa harridul mu'minin, ‘yan uwanka mu'minai kar ka manta da su suma, amma su me kake musu? Ba fusgo su ba ne, ba jawo su tilas ba, ka gaya musu. Shi yasa in faɗakarwa za ka yi, in raddi za ka yi, wallahi ka tsaya a kan bayanin hujja, bayanin hujja kawai ya isa. Kar ka bi ɓarna, kar ka bi rashin gaskiya, kar ka bi shirka, kar ka bi bid'a. Amma duk wanda yake yin ta, in ka tashi masa martani, to yi martani da hujja, shi ne mafi ƙarfin abin da yake tayar masa hankali, shi wanda ya karkace. Ba zare idonka ba ne, ba zagi da za ka yi masa ba, zagi ƙara ziga mutum ya ji girman kai ne, ya ce to in dai ta nan za ka biyo to ba zan karɓa ba. Amma ka sauka ƙasa ka nuna masa da ni da kai ga inda Allah yake so mu je, ga abin da Allah yake so mu fahimta, kuma ga hujjarsa, ga abin da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, don haka abu kaza a yi shi kaza, a yi shi kaza, a yi shi kaza, shi ne daidai. Duk koda da zafin zuciya ka faɗa sunansa ka yi zafi, to amma ka tsaya iya hududin tabbatar da hujja, ba maganar zagi da cin mutunci ba. Wannan ba aikin annabawa ba ne, ba aikin kuma as-salafu salihu ba ne. Allah sa mu dace. Abu na shi ne na kusa da wannan, la yansa ikhwanahu, kada mutum ya manta ‘yan uwansa. Wannan kuma shi ne ya shigo mana da waharridi al-mu'mini. Yawwa, to muna fata Allah maɗauki ya sa mu amfana da wannan fa’idoji a wannan aya. Sai mu je aya ta gaba, Allah maɗaukaki yana cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Duk wanda ya yi taimako, taimako mai kyau, to zai samu rabo na wannan taimako da yi. Duk wanda ya yi taimako, taimako mummuna, to zai zama shi ma yana da rabo na abin da ya aikata. Kana Allahu ala kulli shay'in muqita, Allah kuma mai kiyayewa ne ga kowane abu. Al-muqitu shi ne al-hafizu, ko kuma al-muqtadiru. Yawwa, al-muqtadiru mai iko mai ƙarfi, haka nan kuma ana fassara shi da al-hafizu mai kiyayewa. Allah yana kiyaye duk abin da kuka yi. In ka yi taimako shi ne shafa'a a nan, kamar da malam ya ambata al-muradu bi-shafa'ati huna, al-shafa'a a nan a wannan siyakin ma'anarta shi ne al-mu'awana, taimako. Shi yasa ku ga a fassara Hausar na fassara ta da me taimako. Wannan baya nufin in an ce ash-shafa'atu a kowane lokaci sunanta taimako. An gane? Yawwa, domin asalin lafazin shafa'a daga ash-shaf'u ne. Shaf'u shi ne lissafin da ya zama cika ba mara ba. Shi yasa ɗaya ake ce mata wutiri, ko? Uku ma wutiri ne, shi ne odd number, ko? Biyar, ko? Bakwai, tara haka. Biyu, huɗu, shida, takwas, har sama, shi kuma menene? Shafa'i ne. Shi yasa sallar da muke ta dare akwai shafa'i, akwai wutiri shafa yi raka'a biyu ko wutiri raka'a daya wannan a lugar larabci ke shi kuma a istilahi yadda malamai suke magana in sun ce shafa'a abinda ake nufi wani ƙarfi ya hada ƙarfinsa tare da na wani ƙarfin dan a samu cimma buri dangane da wanda ake so a taimakawa an gane mutum shi kadai yana neman aiki a wani ofishi shi din ba shi da kimar da za ta sa a kalle shi a bashi aikin domin shi waye amma in ya biyo ta hannun wani wanda aka san shi sai wani ya hada tasa bukatar sai ya rubuta takarda zuwa ga wancan babban cewa da Allah wannan yaron mu ne a taimaka masa to wannan bukatar da shi da aka zo gunsa ya hada da ta asalin mai neman wannan shi ake cewa mene shafa'a kun ga shi mai neman shi kadai yazo kai kuma sai ka taimaka masa sai ka biyunta wannan biyuntawar da kai kuka zama ku biyu da kai da asalin mai bukatar to shine shafa'a an gane abun to wannan a asalin ma'anarta amma a wannan siyakin ma'anarta taimako kowane iri duk wanda ya taimaka taimako mai kyau bi an sharaka ko ya zama da shi aka yi aikin ko kuma gudumowa ya bayar ta neman a taimakawa wanda zai yi din ba da shi aka yi ba to diya shiga ciki an fahimci wannan yauwa to duk wanda ya yi a cikin hanya mai kyau domin dama can ban karasa muku definition din ba hada bukatar wani da bukatar wani domin jawo amfani ko tun kuɗe cuta li jalbi naf'in aw daf'i madarrati yauwa sawa'un wannan naf'in din yastahiqquhu almashfu'u lahu an gane aw kana mazluman yadfa'u anhu adh-dhulma ko ya zama mutum wani abu ne da ya cancanta a yi masa sai ka taimaka masa kamar misali da na bani misali da mai neman aiki wanda yake neman aiki zai je wata jami'a yana so a dauke shi aiki ko zai je wata ministry yana son a dauke shi zai je da takardunsa shine wane yayi karatu a wuri kaza ya karatu a wuri kaza kamar da kuka sani irin zamanin yanzu za a ce kowaye idan baka san wani ba ai ba za a yi ma ba ko eh to shi shigar wani a cikin irin wannan ba laifi bane a babin istihbabi ne mutum ya taimaka wa dan uwansa to idan kai domin Allah kuma ka taimaka masa kai mene shafa'a to wannan abin da zaka yi ko dai ya zama kai ne saboda ya cancanta domin in bai cancanta ba ka taimaka to kuma kai ma kai laifi to kun ji in mutum bai cancanta ba sai ka taimaka aka bashi bayan bai cancanta ba kana da matsala shikenan da ana yin irin wannan ka'idojin da duk muna bin su la da mun zauna lafiya da ba a dora mana wanda bai cancanta ba a kowane mataki na rayuwa na shugabanci na aiki da sauransu amma yanzu za ka ga ba haka bane sanin wane shine zai sa ka samu rashin sanin wane shine zai sa ka kwanta Allah ya tsare mu daga wannan to ko menene mutum zai yi in yayi shi domin Allah kuma yayi zama abu ne mai kyau haka nan kuma yawa abu na biyu idan mutum an zalunce shi ne sai kai domin ka taimaka masa ko a wurin alkali ko a wurin shugaba ka ce da Allah a taimaka wallahi lokacin da aka yi kaza yadda ya yi mun bayani ne dai na fahimci kaza na fahimci kaza ina fata a ƙara dubawa abinda ya da adalci ya tabbatar a yi kaga kai ma ka kyauta a nan yauwa ba kawai ka fidda shi duk da ya yi zalunci ba in ya yi zalunci ka taimaka masa don kar a ba da haƙƙi ga mai shi to shi ma nan kai ma ka yi abinda ke ba daidai ba ka yi zalunci Allah ya tsare mu to man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yayi ya bada gudummawa da taimako wanda take mummuna ko wajen tabbatar da abinda ba gaskiya ba ya zama gaskiya ko abinda yake zalunci a mai da shi adalci an gane to yayi sayyi'atan yayi sayi a can to shi kuma yayi sakamakon sa ya kullahu kiflun minha shi ma yana da rabo na wannan da annasibu da alkiflu asali ma'anar su daya zaka iya cewa wasu saboda yadda yazo a wannan siyaki su malamai suna cewa nasibi idza kana fil khairi alkifl kuma idza kana fil sharri saboda yadda siyakin yazo eh to wasu malamai suka ce a'a ai in an duba wasu wuraren kuma wannan shine amfanin dama kafin ka fadi magana ka duba sauran wurare a cikin alqur'ani ko Allah madauki a cikin karshen suratul hadidi baya ambata yu'tihum yu'tikum kiflaini ya farko an yake ya ayyuhal ladina amanu ko ya tuno mana ayar ma yawa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi yawa ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma ku yi imani da manzon Allah in kun yi haka me zai faru yu'tikum shi yasa kuka ya zama majzumi hima yawa aminu yu'tikum yawa aminu adabin nan ittaqullaha kun ga majzumi ne wa aminu bi rasulihi shi ma majzumi ne saboda fi'ili ne na amri to me zai faru me jawabi yu'tikum kiflaini min rahmatihi kun ga sai amfani da kiflaini kiflaini kuma min me min rahmatihi dan haka kiflaini nan nasibai ne ake nufi zai ba ku rabo biyu dan haka annasibu wal kiflu ma'ana su daya kar a shari kici a cikin wannan Allah ya samu dace yace wal muradu bi shafa'ati huna al mu'awanatu ala amrin min al umur abinda ake nufi da ceto duk da kalmar ash-shafa'a muna cewa ceto ko to abinda take nufi anan shine taimako akan wani lamari daga cikin lamura faman shaffa'a ghayrahu wanda ya sanya wani mai ceto gare shi ko mai taimakawa gare shi wa qama ma'ahu ya kuma zama tare da shi ala amrin min umuri al-khairi ya taya shi neman bukatarsa ya taimaka masa yayi magana wurin waɗanda za su ba shi abin da yake bukata yace wa minhu ash-shafa'atu lil mazlumin daga cikin wannan akwai ayi sa hannu da taimako da sa baki ga wanda aka zalunce shi liman zalamahu ga wanda ya zalunce su yace kana lahu nasibun min shafa'atihi to wannan abin da yayi mutum zai samu lada da kuma rabo na alherin abin da ya aikata mun sani akwai hadisai da suka zo a wannan babin da dama musamman akwai hadisin da wasu malamai sun da'afa shi yana da rauni malam Nasiruddin al-Albani ya hassana shi ya lura da hanyoyin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi ceto ko ya sa hannu ya taimakawa wani a wata bukata ta sa kuma sai wani ya kawo wata kyauta ya bashi to in ya karba faqad ata baban min baban aziman min abwabir riba to ya aikata babi ko ya shiga babi ya taba ya shafi kofa mafi girma daga cikin kofofin riba to wannan hadisi ta bangaren isnadi wasu sun taba shi cewa da'ifi ne wasu kuma kamar musamman malam Nasiruddin Albani ya ce hasan ne in an lura da turukin sa hanyoyin sa ala ayyi tahalin malamai sun gina maganganu da yawa akan wannan hadisi cewa shin meye hukuncin ka taimakawa mutum kuma ya baka wani abu ka karba irin wannan ceton ko ta neman aiki da makamantansu to malamai suka tattauna Abdullahi ibn Mas'ud yana da magana da ya ambata kuru-kuru cewa wannan shine asalin suhutin da Allah ya faɗa yace akaluna lis-suhuti sai yace wannan wanda zai taimaka wa wani wanin kuma ya dauki wani abu na duniya ya bashi saboda wannan taimakon yace ya ci suhutu shi sama wasu malaman suka kasa kashi biyu akwai wajibi akwai mustahabbi suka ce da wajibi da mustahabbi duka bai halatta mutum ya karba ba domin da wajibi da mustahabbi mutum ana bashi lada akai in ko ya karbi wani abu akai to qad dayya ajrahu to ya tozarta ladan kun ga yayi hasarar lada duk abin da ake bada lada in ka karbi wani abu akai to kai hasarar ladan an gane suka kawo wannan suka ce in ko mubahi ne abin da yake ya halatta ne ganin taimako kai ka taimaka to wasu sai suka anan ne akai sabani wasu suka ce ya halatta mutum ya karba wasu suka ce bai halatta ba amma in ka bi umumin lafuzan shari'a shine mutum ya kauce taimakawa wani kuma sannan ya karbo wani abu akai saboda dukkan abin da ake cewa uqud ko yarjejeniya ko kuma alƙawari ko tattaunawa ko mecece ta kasu kashi biyu akwai uqudu mu'awada akwai kuma uqudu tabarru uqud sune contracts na exchange asalinsu an kulla su ne an yi yarjejeniya dan exchange ka bani in baka wannan cinikayya duk sun shiga ciki ujira shine kwadago kai min aiki in biya ka amma aiki ka biya ni shi ma ya shiga ciki an fahimci wannan yawwa wannan shine uqudu mene mu'awada dama mun shiga ne zan yi kaza za ka banka ɗayan kuma shine uqud na tabarru'i na donation yawwa misali mutum ya ce kamar su abin da shafi wasiya in wane ya rasu ya ce ya rubuta in ya mutu a gidansa na wuri kaza a ba wani ko kaga wannan menene ba wani abu ya karba ba yawwa shine ya taimaka haka nan hiba ba da kyauta yace gidansa dake unguwa kaza a zo a shaida a rubuta ni wane dan wane gidana na unguwa kaza na biyo wane in aka rubuta wannan akadi ne ko contract ce amma wace iri ce ba ta mu'awada ba ce ta mecece ta tabarru'i ne tabarru bil ain yawwa at tabarru'u shine donation yawwa kai contributing wani abu ka taimaka to duk abin da yake akadi ne aka yi akan irin wancan in na mu'awada ne to dole a ga in wani bangare ya bayar to dole ne ɗaya bangaren shi ma a bashi nasa an gane in ko akadi asalinsa na tabarru'i ne dama ba na mu'awada bane to abinda aka bayar to ba a karbar wani abu akai kun gane abu asali one sided abu ne shi me shi uqudun tabarru'i yawwa ma'ana ta bangare ɗaya ne ba exchange bane da haka idan misali mutum ya ce ya rubuta wasiya idan rayuwata ta zo ƙarshe gidana na wuri kaza a ba wa wani ko a mai da shi masallaci to ba zai zuba ido a biya shi wani abu a duniya akan wannan abun ba a wurin wa yake neman ladansa wurin Allah saboda akadin da yayi ko rubutun da yayi na menene na tabarru'i ne ba na mu'awada ba ne ko kyauta kace ka bai wani to shi ma baka sa ran a baka wani abu to waɗanda suka halatta sun shigo ne ta babin fiqhu mas'alar abin nan kyauta wanda ake sa ran wani abu a sakamakonta masan malaman fiqhu sun halatta wannan sun yi magana a cikin abubuwan fiqhu to amma asali dai itlaqi a babin shafa'a yadda zaka taimaka wa mutum al aslam kamar da malami suke ambatawa da yawa shine mutum ya kaucewa karbar wani abu saboda ya taimaka ma wani ballantana ma mu yanzu abinda mutane suke yi da yawa shine me in ka taimaka wa mutum samun aiki wai sai ka ma sharɗanta masa ka sansa nawa ne ko ba haka ake ba yawwa ballantana ma kuma a zo kan waɗanda ba mazantan wai su sharɗanta maka nawa zaka ba su in sun samu aikin ba a'a wata offer din ma sayarwa ake akwai ta miliyan 7 akwai ta miliyan 10 idan irin na Abuja din nan ne dama kai ma ka san sai wannan jama'a wallahi gobe kiyama akwai matsaloli da za a akwai abubuwa duk wannan abun wallahi a cikin haramun yake bai halatta ba mutum ya dauki an ba wa wani aiki an buga ma sunansa a kai wani kuma haka za a batta blank saboda ana son ma'aikacin a bashi dama ya samu nasa ba a sa sunan ba wato duniyar corruption akwai matsala a cikinta duk inda corruption yi wa mutane ka tutu to dole ka ga irin wannan abu Allah sauke Allah kintsa mana al'amuran Allah kintsa mana mu yi kokari mu karasa wannan gefen an nuna lokaci ko zai ma isa sai ce kana lahu nasibun min shafa'atihi bi sababi na'am bi hasabi sa'ihi gurgudan dawainiyar da yayi wa amalihi yanzu da abaka miliyan 10 da ka samu kwanciyar hankali da kyakkyawan zato tsakaninka da Allah da baya kare alƙawari cewa za ka samu aljanna ta wani ne fi tsakani da Allah fa miliyan 10 fa wato saurara ka san shi dan Najeriya saurara da Allah ba mitin muke ba a shawara ba a saurara mu karasa lokaci yayi an tabo kudi dan Najeriya ne galibi sai ya maka wani haka tukuna amsar ba za ta zama guda ɗaya ba zai ce to a bani wannan din ko daga baya kuma wannan ta shigo hannu da kuma zai nemi waccan din ma Allah sauki Allah kyauta ƴaƴan uwa musulmi dauki duniyan nan da sauki yawa ina faɗin wannan ne don nuna mana girman hangen abin da ke tare da Allah cewa duk abin da zaka samu a duniya wallahi bai kai abin da zaka samu a gun Allah ba abin da zai razana ka irin in ka tuno ko ma nawa ne ka samu ka iya karbar sa yanzu kuma Allah ya karbe ra haka ne ko ba haka ba shikenan ka barwa magada zaka kullun kai tunanin wai in ka je gun Allah ya kuke da shi akwai shiri tsakaninka da Allah ko babu shiri wallahi babu abin da yake wannan muhimmanci amma kudi dai kudi kar ya sa ka kashe wani kar ya sa ka zalunci wani kar ya sa ka saci kayan wani duk halin da ka samu kanka kai hakuri rabanka ba zai taba kubcewa ba yana nan a rubuce a lauhil mahfuz in dai kai imani da lauhil mahfuz in kai imani da rububiyar Allah cewa haka yake tasarrufi wallahi ka kwantar da hankalinka yawa duk irin jarabawa da ka samu ta talauci da rashin abinci da rashin abin karewa da rashin waye da rashin kudin registration da me duk ka aje su a baya ka kula da alakarka da Allah waye sani zaka kammala makaratu ko ba za ka kammala waye sani zaka samu aiki ko ba za ka samu ba waye sani zaka warke ko ba za ka warke ba duk Allah ne ya sani zaka kullum kowanne minti naka ya zama kana cikin shiri da Allah Allah subhanahu wataala ya kintsa mu sai ce wala yanqusu kola wala yunqasu min ajri al-asil aw al-mubashir shay ba za a rage daga ladan wanda yayi abun ba wanda ya karbi ladan ai wanda ya karba aikin shi yaje ya nemo shine al-mubashir shine al-asil wanda shine ya gudanar da aikin aka bada shi in neman aiki ne to da kai da ka rubuta takarda cewa da Allah a taimakawa wani to da kai da shi dukkaninku ladan ku iri ɗaya ne wannan dan a nuna a kwadaitar da mu muhimmancin mu taimakawa juna kun hangi abun yawa kuma muhimmancin mu taimakawa juna fi sabilillah yanzu nan aka gama magana akan ikhlasi faqatil fi sabilillah to man yashfa shafa'atan hasanatan shi ma ai rabdin sa da fi sabilillah duk abin da zaka kai domin Allah kuma ga kwadaitarwa babba shine da kai da wanda ya bada aikin in neman aiki ne da kai da wanda ya taimakawa wancan din taimako na karshe ladan ku duk iri ɗaya ne ba za a rage ladan wani ya kuna wani ba wa man awana ghayrahu ala amrin min ash-sharri wanda ya taimakawa wani akan wani lamari na sharri kana alaihi kiflun min al-ithmi bihasabi ma qama bihi to haka nan zai samu wato yankin sa raban sa na zunubi gurgudan abin da ya aikata haka duk wanda ya bada wata gudumuwa akai saban Allah to shi ma sai an bashi commission gurgudan abin da ya aikata Allah samu dace dole mu tsaya anan saboda lokaci in ya so ma tashi inda yace fa fi hadha al-hafu al'azimu ala ta'awuni ala albirri wattaqwa. Insha Allah zamu dan dawo kan wannan din mu ji fa'idojin sa, sai kuma mu karanta wannan guntun abin da ya rage daga abin da malam ya ambata. Allah ya ƙara mana fahimta, Allah kimsa mana ikhlasi, ya bamu ikon ikhlasi a duk ayyukan mu, Allah kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.